الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 7 ga watan safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina 1443 wanda ya dace ma 14 ga watan 9 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Fadlul Islam na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata misali mutum ne yake aikata aiki na sabo sai rantsuwa da alqur'ani cewa ba zai koma aikata wannan aiki kuma shaytani ya rinjaye shi da bunsan zuciya ya koma aikata wannan aiki me yake kansa ya abin da yake kansa kafara ta wannan rantsuwa da yi shi ne ɗan tabawa mumini ko ciyar da miskini goma ko tufatar da su in ɗaya daga cikin ukun bai samu ba to sai ya sauko mataki na biyu shi ne yin azumi uku wannan ita ce kafara ta rantsuwa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana a can cikin suratul ma'ida ita kuwa damar rantsuwa wadda ake yi mata kafara shine mutum ya yi rantsuwa cewa ba zai aikata abu kaza ko kuma ya yi rantsuwa ya ce sai ya aikata abu kaza ita ce ake kiranta al-yaminul munaqid wannan ita ce ake ma kafara kaga anan rantsuwa yi da Allah cewa ba zai koma aikata wannan aiki na sako kuma ya aikata dan haka kafara ta hukunce shi kamar yadda shi da mun rantsuwa ka rantsi da zatin Ubangiji mai girma da daukaka ko suna daga cikin sunayensa ko sifa daga cikin sifofinsa Al-Qur'ani sifa ce daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala domin zancensa ne gane ku idan kai rantsuwa da alqur'ani ba za ka yi kaza ko kai rantsuwa da alqur'ani sai ka yi kaza to wannan abu da kai rantsuwa da shi akan shi to idan baka yi shi ba to sai ka yi kafara shine kamar yadda muka yi bayani ɗaya daga cikin wannan ukun sune a farko mutum zai zabi daya yaga wanne ne yafi masa sauki imma ɗan tabawa mumini ko ciyar da miskini goma ko tufatar da su in ɗaya daga cikin ukun bai samu ba to shine mutum zai yi azumi uku, amma a farko baka ridar azumi kace azumi zakai sai in ɗaya daga cikin wannan ukun bai samu ba. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa, la yu'akizukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akizukum bima aqadtumul ayman فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَحَفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. الشاهد جاي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ تُوَّنْ دَبِي سَامُوا دَي دَغَا چِكِنْ وَنَّنْ أُكُو ɗan tabawa mumini ko ciyar da riski ne goma ko tufatar da su, idan ba su yamu talatati ayyam na kan shi azumtar kwana uku. Wannan shi ne iya abin da yake kan mutum idan yi rantsuwa a kan cewa zai yi kaza ko ba zai yi kaza ba, to ita ce ake kiranta al-yaminul munaqid. Na'am. Ya je ya juya, na'am.
Kuma sai ya maida asalin kudin.
Wani misali, mutum ne ya ɗau kudin da ba nashi ba, ya je ya yi kasuwa da su. Bayan ya yi kasuwa da su ya samu wata riba, sannan kuma ya maida ma mai kudin asalin abin da ya ɗauka. Lalle mai da asalin abin da mutum ya ɗauka shi ne abin da ya zame masa wajibi, amma ita wannan riba da ya samu ba ta halatta gare shi, saboda ya same ta ne ta hanyar dukiya haramtacciya. An gane ku? Saboda ba kudin shi ba ne ba. Kudi ne wanda yake na sata, kudin sata ko kudi ne haramtacce. Duk abin da mutum ya san laifi ne, ya nemi dukiya ta wannan hanya ya tara. Tuban shi shine tsame hannun shi daga cikin wannan dukiya. In akan jahilci ne mutum ya tara dukiya ta hanya haramtacciya, wa'azi ya cin masa ya gane kuskuren shi ya tuba zuwa ga Allah, to duk abin da ya tara wannan kuma halakkin shi ne. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa, fa man ja'ahu maw'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salaf. Ubangiji Ta'ala ya ce duk wanda gargadi ya zo masa daga gun Ubangijinsa, aka fahimtar da shi cewa mu'amala da riba haramun ne, fantaha ya kai matuƙa ya hannu ya dena, Ubangiji Ta'ala ya ce falahu ma salaf, na gare shi duk abin da ya wuce. Wannan kuma daman kai ka san abin nan haramun ne, ka zo ka rintse ido ka aikata, kuma ka ce daga baya za ka tuba. Kamar yadda su da yawa ake samun waɗanda suke karɓar wannan wahayi na shaiɗani, sai su nemi dukiya ta hanyar da bata halatta ba, sai su ce ai in sun tara daga baya za su tuba. To ko ka tuba, wannan dukiya ba ta zama halak gare ka, saboda ka neme ta ne ta hanyar da bata dace ba. Na'am.
Wai
ne azumin Annabi Dawud? Idan Asabar ta faɗo rana, azuminsa zai yi ko ba zai yi ba? Zai yi, kamar yadda jumhurin malamai suka tabbatar. Shi abinda baya halatta azumin da baya da sababi, mutum ya keɓance ranar Asabar da shi, wannan kwata-kwata baya halatta. Amma duk wani azumi wanda yake da sababi, irin azumin rana Arafa ko azumin Tasu'a da Ashura ko azumi shida na rakiyar wata ko azumi uku na kowane wata, sha uku, sha huɗu, sha biyar, ko azumin Annabi Dawud, yau mutum ya yi, gobe ya huta, jibi ya yi, gata ya huta, to irin waɗannan azumi in sun faɗo ranar Asabar ba laifi ba ne ba a yi su. Abinda baya halatta takanas kawai baka tashi yin azumi ba ka ci ranar Asabar za ka yi, to wannan saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am. wai misali kamar dukiya ce ta marayu, ba a rage ba aka raba kowa aka bashi ka san shi. Daga cikin su marayun ɗaya ta isa aure, sai aka ɗauki wani kaso daga cikin wannan dukiya aka aurar da ita, aka saya mata kayan ɗaki. To wannan in an tashi rabon gado sai a yi lissafi, aka santa nawa aka ɗauka aka saya mata kaya, inda ciko a yi mata, in kuma an juje to, in kuma ita za ta yi ciko to a san kuma nawa ake binta daga ciki. Don haka wannan bayyada cewa sai da izinin su sauran marayu, saboda dukiya ce ta jama'a, ba a riga aka raba kowa aka bashi kaso. Idan in masu hankali ne a nemi izinin su, to wance ta isa aure, shi yaya kuke gani ya dace a ɗauki wani abu daga ciki a yi mata? In suka ce a ba laifi kawai, kowa ya ce ya yafi a ɗauka a yi, to sai a ɗauka a yi. Shi yasa dama abinda ya fi dacewa a farko a raba, kowa ya san menene kasan shi, in kwatsawa ake, sannan daga baya a kwatsa. Na'am. Wai dangane da diyar fuffe, wadda a Hausa ake kiranta ƴar tsana, ma'ana diya ta wasa da yara ƴan mata suke yi. Ita wannan yana daga cikin abin da shari'a ta toge, wanda halak ne, kamar yadda hadisai ne ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa, lokacin da aka kai ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita da yara ƴan mata, ƴaƴan mutanen Madina, sukan tattaru tare da Aisha suna wasan diya-diya. An gane ku, shi ne kamar diyar tsumma da ake yi. Take faɗa cewa in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida, su yaran sai su watsi. Wannan hadisi yana tabbatar da halaccin wato shi ne diyar fuffe, saboda duk abinda shari'a ta halitta to akwai hikima, ko kuma mu ce duk abinda shari'a ta shar'anta na yi ko na bari akwai hikima. Hikima a nan kasancewar yarinya ƙarama, idan ta saba wannan wasan ɗiya-ɗiya, koyan tarbiyyar yadda ake tattala ‘ya’ya ne kafin ta kai lokacin yin ‘ya’ya. Za ka yi mamaki in ka kalli yara yadda suke irin wannan wasan kayan ɗiya-ɗiya, a zo a yi mata sabon ɗinki, a sanya mata kaya, har a yi mata wanka, a yi mata jagira, a shafa mata komai kayan ado, a zo a ɗora ta kan gado ana daddaba ta. Wannan duka hikima ce ta Ubangiji, wannan hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala da ya shar'anta, ba dan komai ba, dan kafin su kai lokacin kenan sun koyi yadda ake tattala ‘ya’ya, ake tarbiyyantar da su. Wannan ba laifi ba ne, kenan ba ta daga cikin hutan da yake hana mala’ikun rahama shiga gida. Wai misali kayan kasuwa ne, mutum sai ya rantsuwa cewa kayan nan nawa ni ba zan siyar da shi shika goma misali, bayan ɗan lokaci kuma sai ya bayyana gare shi cewa yana iya sayar da shi ƙasa da haka. Idan ya sayar da shi ƙasa da jika goma, me ke kansa? Kafara take kan shi. Kuma abinda aka fi so ma a nan, in kamar misali kai rantsuwa ka ce ba za ka sayar ma mutum wannan kaya jika goma, daga baya kai nadama ka fahimci cewa wannan nan ba shi da halin saya ne jika goma, ya kamata a rangwamta masa, ka rage masa, ka sayar masa, to sai ka yi kafara. Kuma hakan shi ne ya fi dacewa. kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku yayin rantsuwa akan wani al'amari wannan al'amari kuma yafi alkhairi game da rantsuwar da yayin manzon Allah yace ya aikata wannan al'amari yayin kafara game da rantsuwar shi rangwamta ma dan uwanka ka sayar masa wannan alkhairi ne yafi cika rantsuwar da zaka yi na cewa kai ba za ka sayar ba kasa da haka dan haka in kai rantsuwa kace kayan nan bazan sayar da su sai kaza in ka sayar da su kasa da wannan to ka tabbata dole sai kai kafara kana daga cikin al-yaminul munaqid darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin babi na karshe baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa na tsawatarwa wato game da bid'a wanda hadisi na karshe a baban shine hadisin da al-Imam Darimi Allah ya ji kansa ya rawaito a cikin littafin sa As-Sunan kamar yadda yake fada yake cewa akhbarana al-Hakam ibn al-Mubarak wato al-Hakam ibn al-Mubarak shine ya ba mu labari shi kuma na fada cewa amba'ana Umar ibn Yahya wato Umar ibn Yahya shine ya ba su labarin wannan hadisi ke cewa naji mahaifina yana ba da labari daga mahaifinsa mahaifinsa yake cewa kunna najlisu ala babi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qabla salati al-ghada wato mun kasance muna zama a kofar gidan Abdullah dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda kafin sallar asuba wanda wannan gaba tana fa'idan tadda mu yadda mazan jiya magabatan kwarai suke kaddara malaman su suke darjanta su da yadda kuma suke da kwadai akan neman ilimi nan fa kafin sallar asuba ne suke zuwa kofar gidan Abdullah dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda wato su zauna wanda wannan kuma a birnin Kufa ne wanda Abdullah dan Mas'ud ya kasance shine malami mai karantar da su shine alkali shine mufti a lokacin nan Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda shine gwamna a birnin Kufa an gane ko shine matsayin gwamna wato a birnin Kufa to shine yake cewa mun kasance muna zama wato a kofar gidan Abdullah dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda kafin sallar asuba wanda salatul gada suna ne daga cikin sunayen sallar asuba in ma ka kiraye ta salatu subhi ko salatul fajri ko kuma salatul gada fa idza kharaja idan dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya fito mashaina ma'ahu ila almasjid wato yake cewa sai mu tafi tare da shi zuwa masallaci mi za a yi faja'ana Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu muna nan muna zaune muna jiran fitowar Abdullah dan Mas'ud domin mu tafi masallaci tare da shi kai tsaye kawai sai ga Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda ya zo mana wanda a matsayinsa kuma na gwamna sai gashi yazo. Fa qala, sai yace da mu, a kharaja ilaikum Abu Abdurrahman ba'd, wai shin Abu Abdurrahman ya fito? Abu Abdurrahman kinaya ce ta Abdullahi dan Mas'ud. Kullana la, sai muka ce masa a'a, har yanzu dai bai je fito ba. Fa jalasa ma'ana hatta kharaja, sai ya zauna tare da mu har aka kai lokacin da Abdullahi dan Mas'ud ya fito. Kaga yadda shuwagabanni na kwarai, shuwagabannin musulunci, yadda suke da kaskanta kai, yadda suke da kaskanta kai. Kaga zawaye ya zauna tare da su yana jiran fitowar Abdullahi dan Mas'ud, bai kwankwasa masa gida, bai tura ba cewa a turawo shi, a'a, zama yayi ya dau hakuri har aka kai lokacin da ya fito. Wanda wannan yana ɗaya daga cikin ladabba na neman ilimi ga ɗalibi, cewa ɗalibi kar ya kwankwasa ma malam gida cewa malam fito na zo. Kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kuma wannan Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yadda, lokacin da yana kokarin neman ilimi a gun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zama yake wani lokaci har sai bacci ya dauke shi a kofar gidan malami. Idan sahabin ya fito sai ya ce, haba dan amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, baka turawa a kirawo ni? Shi ko sai ya bashi amsar cewa haka aka karantar da mu. Shine anan Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya kara masa yadda, ya zauna tare da su har aka kai lokacin da wato Ibn Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, ya fito. Shine yace falamma kharaja, lokacin da ya fito, kumna ilaihi jami'an, sai muka tashi gaba ɗayan mu muka taryo shi. An gane ko? Ba tashi bane ba suka yi suka tsaya domin girmamawa ya fito, a'a, tashi suka yi suka taryo shi. Naka tashi ka taryo mutumin da zai zo gunka, wannan abu ne wanda aka sunnanta mana, yana daga cikin karrama bako. Mutumin da zai zo ka tashi ka taryo shi, amma na ya zo gu a tashi a tsaya, wannan haramun ne. Kamar yadda hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar mana da hakan, na daga cikin su hadisin Muawiya, Allah ya kara masa yadda, lokacin yana gwamna ya fito a kofar gidansa, lokacin na akwai Abdullahi dan Abdullahi ibn Zubair da shi da wani, shi ɗayan kawai sai ya tashi ya miƙe. Ibn Zubair, Allah ya kara masa yadda, sai ya kita shi. Muawiya, Allah ya kara masa yadda, ya jinjina masa ya ce, wallahi kayi daidai. Ya ce, domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, duk wanda yake so in ya zo gu a tashi a tsaya masa, manzon Allah ya ce, to yayi maza ya kama mazaunin shi a gidan wuta. Don haka na a tashi a tsaya ko ma wane ne a sababin ya zo gu, wannan haramun ne, baya halatta. Kuma mai san haka, to yayi maza ya kama mazaunin shi a gidan wuta. To amma na a tashi a taryo mutum, wannan an sunnanta mana, sunna ce mustahabba, yana daga cikin karrama wato bako. Kamar yadda hadisi na cikin sahihu Muslim, lokacin da Yahudawan Banu Qurayza suka warware alƙawalin da yake tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya tsare, wato ya je ya zagaye garinsu kwana da kwanuka, wanda a ƙarshe za a yanke hukuncin da ya dace a aiwatar da su. Aka tambaye su, wa kuke so ya yanke hukunci? Suka ce, Sa'ad ibn Mu'adh. Su suna iyazata, su a iyazatansu wato Sa'd ibn Mu'adh zai dan sassauta musu domin akwai kawance tsakanin kabilar Khazraj da su Yahudawan Banu Qurayza. A lokacin nan Sa'd ba shi da lafiya. Maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka je aka zo da shi aka duro shi akan jaki. Da aka zo da shi kafin ya iso manzon Allah sai ya ce da su kumu ila sayyidiku, kumu ila sayyidiku, ku tashi ku taryo shugabanku. Wannan hadisi al-Imam an-Nawawi Allah ya ji kansa da wasu daga cikin malamai suka ce wannan dalili ne wanda yake nuna halaccin manya masu daraja in sun zo go a tashi a tsaya musu. Suka dauki ila anan bi ma'anan lam domin huruful jar junan su yana mai ma juna. Kumu ila sayyidikum ay kumu li sayyidikum ta'ziman wa ijlala. To sai dai sai ga wata ziyada ingantacciya a cikin riwayar manzon Allah yace kumu ila sayyidikum fa anzibuhu, ku tashi ku taryo shugabanku wato ku sauke shi. Wanda daman ita ila asali a larabci tufidul gaya, an gane ku, ku tashi ku taryo shugabanku ku sauke shi. Don haka akwai risala ta musamman da wani malami ya wallafa wadda ya hada dukkan waɗannan dalilai, wanda a ƙarshe dai natijar da ya fita da ita tashi a tsaya ma mutum in ya zo ku wannan haramu ne, babu wani dalili wanda yake halatta haka. Kamar yadda wani sahabi yake cewa wallahi babu wani wanda muke so, muke kauna, muke girmamawa, muke darjantawa sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma in ya zo ku ba ma tashi mu tsaya. Yace domin mun san manzon Allah yana ki yana kyamar a tashi a tsaya masa. To shine anan shine yace falamma karaja, lokacin da ya fito kumna ilaihi jami'an, gaba ɗayan mu sai muka tashi muka taryo shi. Fa qala lahu Abu Musa, Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda, sai yace da shi ya Aba Abdurrahman, yace ya kai Aba Abdurrahman, saboda daman ita kinaya akan yi ta ne ga wanda ake girmamawa, ba a so a kama sunan mutum kai tsaye, shi yasa ake kinaya a ce Abu Fulan ko a ce Ummu Fulan. Don haka za ka samu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama galibi kowa da kinayar shi. Sai ya ce masa inni ra'aitu fil masjidi anifan amran ankartuhu wa lam ara walhamdulillahi illa khaira. Ya ce masa lalle ɗazu a wannan masallaci namu, ya ce wallahi na ga wani al'amari, amma wannan al'amari da na gani ya ce na yi inkarin shi, na yi musan shi, na kyamace shi, saboda abin gaskiya zuciyata ba ta kwanta ba, ina ganin abu ne wanda yake ya saba ma shari'a. Sai ya ce amma karkata da hankalinka, walam ara walhamdulillahi illa khaira, ban ga wani abu ba, ya ce face alkhairi. An gane ko, ya ce walam ara walhamdulillahi illa khaira, ya ce ban ga ba wani abu, ya ce ban da alkhairi, ma'ana kenan karkata da hankalinka. Wannan yana daga cikin salo na in ka ga wani abu wanda bai dace ba, to karka yi abin da za ka girmama abu ka ta da hankalin mutum, ka dai kwatanta masa cewa abu ne dai wanda yake mai sauki. Qala sai Ibn Mas'ud ya ce masa fama huwa, ya ce ranka ya daɗe gwamna mi ka gani. Fa qala sai ya ce in ishta fa satarahu, ya ce in har Allah ya sa ka rayu nan gaba to da idanka za ka gani. In ishta fasa tarahu, ya ce lalle in har Allah ya sa da kwanukanka nan gaba za ka ga wannan abu da na gani. Saboda ita yau da gobe ita take bayyana ma mutum abin da bai sani ba, kamar yadda wani mawaki yake cewa satubudi laka da ayyamu ma kunta jahila wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwili, yau da gobe za ta bayyana maka duk wani abu da ka jahilta, abin da baka san da shi ba. shine yace masa in ishtafasatarahu, lalle in har ka rayu Allah yasa da kwanukan ka nan gaba, to da idan ka zaka ga wannan abu wanda na gani. Wala a lokacin nan sai yake faɗa masa, sai yace ra'aitu fil masjidi qauman hilakan julusan yantaziruna salata, yace a masallacin nan namu yace naga wasu jama'a hilakan wato da'ira da'ira, ma'ana sun yi kuri. Lafazin hilak jam'i ne na halaka, in aka ce halaka shine a Hausa ake cewa kuri kenan, da'ira haka a zauna a iran. Julusan yace suna zazzaune, yantaziruna salata kuma suna jiran sallah. Fi kulli halaqati rajulun, a kowace halaka wato akwai wani mutum a tsaye. Galibu shi yasa zobe ake ce masa halaka, me yasa? Saboda ran ne ake waye ki. Shine yace fi kulli halaqati rajulun, a kowace halaka akwai wani mutum a tsaye. Wa fi aidihim hasan, su kuma jama'ar da suke zauna kowa a hannun shi ya tara tsakonkwani, tsakuwoyi ya cika hannu da tsakuwa. Faya kulu, shi wannan mutumin da yake tsaye a cikin wannan da'irar sai ya ce da su, kabbiru mi'a, ku ce Allahu akbar su dari. Fayukabbiruna mi'a, sai su ce Allahu akbar sau dari, sai sun lissafa kowa sai yayi sau dari. Faya kulu, kuma sannan sai ya ce da su, hallilu mi'a, ku yi haidala sau dari, ma'ana la ilaha illallah, la ilaha illallah, ku yi sau dari. Fayu halliluna mi'a, sai su yi haidala sau dari. Waya kulu, sai ya ce da su, sabbihu mi'a, ku yi tasbihi sau dari, ma'ana subhanallah, subhanallah. Fayu sabbihuna mi'a, sai su yi tasbihi sau dari. Ala sai Abu, sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce masa, fama za kulta lahum, to kai da ka gansu suna wannan aiki, me ka faɗa musu, me ka ce da su? Kultu, Abu Musa sai ya ce, ma kultu lahum shay'an intizara ra'ayika aw intizara amrika, amrika, ya ce ban ce da su komai ba, domin ina jiran menene ra'ayinka, ko kuma ina jiran menene umarninka, cewa za ka yi a bar su su ci gaba da yi, ko kuma hana su ya kamata a yi. Yanda shuwagabanni na musulunci ba sa gaban kansu su aikata wani abu ba tare da sun shawarci malamai menene hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda kaga a nan Abu Musa al-Ash'ari matsayin gwamna yake a birnin Kufa, wannan taro yana iya watsa su, to amma bai yi gaban kansa sai da yi jiran ya ji menene umarnin babban malaminsu Abdullahi dan Mas'ud, menene zai faɗa game da wannan al'amari. Don haka ya ce masa, ma qultu lahum, da ya ce masa, fama za kulta lahum, me ka ce da su? Sai ya ce, ma kultu lahum shay'an, ban ce da su komai, intizara ra'ayika aw intizara amrika, domin jiran in ji menene ra'ayinka, ko kuma domin jiran menene wato lamarinka, cewa za ka yi a rabu da su, ko kuma za ka ce a hana su. Kala sai ya ce masa, a fala amartahum an yahuddu sayyi'atihim wa baminta lahum alla yudhi'a min hasanatihim shay'un, yace me ya hana ka umarce su cewa wato su kilga miyagun ayyukansu, kuma kalamunce musu cewa wani abu daga cikin kyawawan ayyukansu ko mun kankantarsa ba zai tozarta ba abun Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana duk wani aiki da suka yi aiki wanda yake na asha, to su lissafa, mun yi kaza, mun yi kaza, mun yi kaza, mun yi kaza, su kididdiga miyagun ayyukansu, amma abin da ya shafi kyawawan ayyukansu kalamunce musu cewa wani abu ba zai tozarta abun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. wanda daman shi ka'ida duk wani aiki wanda yake kyakkyawa in dai ba shari'a ba tace a lissafa to baya halatta mutum ya ringa lissafawa. Kamar misali ka ce yau da na fito na halarci jana'iza na yi kaza na yi sadaka da kaza na je na ziyarci wani na je na yi kaza na yi kaza, wannan ba wanda ya saka domin yin haka zai kai ka zuwa jiji da kai da riya. Su miyagun ayyuka shi ne ake so mutum ya lissafa ayyukan da ya yi marasa kyau domin ya koma zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da tuba. Don haka duk kyakkyawan aiki wanda shari'a bata yi umarnin a lissafa to baya dacewa mutum ya lissafa. Yanzu misali a cikin zikirin safe da yamma, ai akwai zikirin da aka sunnanta mana lissafawa, akwai wanda za a yi sau uku, akwai wanda za a yi sau bakwai, akwai wanda za a yi sau ɗari. Ga azkar na bayan salloli na farilla wanda ake lissafawa. To amma duk abinda shari'a bata ce a lissafa ba, to yadda shari'a ta bar shi kofa buɗe, kai ma ka bar shi kofa buɗe ka yi iyayenka. To kaga kasancewar shi ne a nan ya ce afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim, me zai hana wato me ya hana ka umarce su cewa su kilga miyagun ayyukansu duk wani aiki na asha da suka yi su lissafa. Wa baminta lahum Allah ya bi amin hasanatihim shaykun, kalamunci musu cewa wani abu daga cikin kyawawan ayyukansu ba zai tuzarta ba a gun Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Dama alkawari ne Allah ya daukan ma kansa, duk abinda mutum ya aikata na kyakkyawan aiki ko mun kankantarsa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai tanada masa wannan aiki kuma ya ga sakamako kyakkyawa akan shi a ranar kiyama, kamar yadda ya faɗa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinina, Ubangiji ta'ala baya tuzartar da ladan masu kyautatawa. Kuma haka ya faɗa innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Thumma ma ba sanan Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda sai ya wuce gaba, wa ma baina ma abu muka wuce tare da shi hatta ata halaqatan min tilkal hilal, wato har aka kai lokacin da ya isa wata da'ira daga cikin waɗannan da'irori kenan, waɗannan jama'a da suke zaune suna irin wannan zikiri na bid'a. Fa waqafa alaihim, Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda sai ya tsaya a kansu. Fa qala sai ya ce ma hadha alladhi araakum tasna'una, yake cewa menene wannan abu da nake gani kuna yi, menene nake gani kuna yi. Qalu sai suka ce ya Aba Abdurrahman, suka ce ya kai Aba Abdurrahman, hasan naquddu bihi at-takbira wa at-tahlila wa at-tasbiha, suka ce tsakon kwani ne muka tara muke lissafa kabbara da hailala da tasbihin da muke, shine kadai muke yi fa. Qala sai Ibn Mas'ud yace da su fa uddu sayyi'atikum fa ana daminun alla yadhi'a min hasanatikum shay'un, yace abinda nake so da ku kilga miyagun ayyukanku, ku kilga ma kanku miyagun ayyukanku, mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza. Yace fa ana daminun, yace lalle ni na lamunce muku tabbas wani abu daga cikin kyawawan ayyukanku ba zai tuzarta ba a gun Allah Subhanahu wa ta'ala, na lamunce muku domin Allah shi ya faɗa duk wanda ya aikata kyakkyawan aiki to wannan kyakkyawan aiki yana nan a tabbace a cikin littafinsa ba zai tuzarta ba. Yace ku kilga miyagun ayyukanku. Sai yace da su wai hakum ya ummata Muhammad, yace kai canku ya ku al'ummar Annabi Muhammad, idan ka ji Balarabe ya ce maka wai hak to ka fada cikin wani abu wanda yake na bala'i da musiba. In ka ji Larabawa sun ce wai haka to suna amfani da wannan kalma ga mutumin da yake famar jefa kanshi cikin halaka. Kenan kaga tun anan ya kamata su fahimci cewa abinda suke kuskure cai wai hakum ya ummata Muhammad yace kai can ku ya al'ummar Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam sai yace da su ma asra'a halakataku ma asra'a halakataku yace menene mafi gaggawar halakar ku menene mafi gaggawar halakar ku هؤلاء الصحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون يتي ودن ننفى صحابهم النبي كنين صلى الله عليه وسلم قاسنا فرچك كو إنا قاس صبو دا عبد الله دا مسعود الله يا مسر رسوى أشيكرة تتلاتين دبيو دا هجرة مزان الله صلى الله عليه وسلم ألوكة نمى في يوان صحابي سنارائي wanda kaga a lokacin nan akwai Uthman ibn Affan da Aliyu da Sa'ad ibn Abi Waqqas da Az-Zubair ibn Al-Awwam da Abdurrahman ibn Aw da Sa'id ibn Zaid wanda waɗannan suna daga cikin goma wanda aka ba su albishir da gidan aljanna da wasu su wanda sun wuce a lissafa irin su Abdullahi dan Abbas irin su Abu Huraira irin su Jabir ibn Abdullah da sauransu dukkan su suna rayi shine yace haula sahabatu nabiyikum yace waɗannan sahabban annabin ku ne sallallahu alaihi wasallama mutawafiru ga sunan furcik ko ina akwai su yace wa hadhihi siyabuhu lam tabla yace wannan farigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce yace ga ta tsuwa ma bata yi ba aka je aka yadda rigar da manzon Allah yake sawa tana nan bata tsuwa ba me yake nihi ba ma dau wani lokaci mai tsawo da rubuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duniya saboda duk mutumin da ya ja lokaci kaga ai tufafi dandanan zai tsufa to tufar da yake sawa har yanzu ga ta nan bata tsufa ba yace wa aniyatuhu lam tuksa gidauniyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake shan abin sha wato bata fashe ba aka je aka yadda ta lam tuksar yace bata kare bata fashe ba sai yace wallazi nafsi bi yadihi rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa innakum la ala millatin hiya ahada min millati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam aw muftatihu baba balala yace lalle dayan biyu ne imma ku kuna gani cewa kuna kan wani tafarki wanda ya fi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shiriwa ko kuma kun buda ma kanku kofa ta bata me yasa saboda wannan aiki da suka zo da shi aiki ne wanda yake na bid'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taba tara sahabbansa aka zo aka yi wani zikirin jama'i na cewa a zo a taru a yi hailala kaza a yi tasbihi kaza a yi kabbara kaza da dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba tara sahabbai da sunan cewa a zo a zauna a yi wani zikirin jama'i kenan wanda ya zo da irin wannan aiki ɗayan bi ne in ma yana ganin cewa fa hanyar da yake kai ta fita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma kai tsaye ya buda ma kansa kofa ta bata shine yace wallazi nafsi bi yadihi sai da rantsuwa da ubangiji mai girma da daukaka shine yace rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa innakum la ala millatin hiya ahada min millati muhammadin sallallahu alaihi wasallam lalle kuna ganin cewa kuna kan wani tafarki wanda yafi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiriwa aw muftatihu baba balala ko kuma kun buda ma kanku wata kofa ta bata saboda dukkan alkhairi yana karkashin wato shine bin magabatan kwarai magabatan kwarai ba sa zawwa da wani abu sai yadda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi shine a sai yake cewa da su wannan kadu sai suka ce da shi wallahi ya aba abdurrahman suka ce rantsuwa muke ya aba abdurrahman ma aradna illa alkhaira suka ce wannan zama da muke da wannan tasbihi da muke ba komai muke nihi ba face alkhairi ma aradna illa alkhair suka ce ba ma nihin komai in banda alkhairi tsakuwa ce muka tara muke hailala dari mu yi kabbara dari mu yi tasbihi sau dari to menene bakon kamar yadda su yan bid'a suke faɗa hailala ce ba kyau ko kuma kabbara ce ba kyau ko wannan qala sai ibnu mas'ud yace wa kam min muridin lil khair lan yusibahu yace mutun nawa yake nihin alkhairi amma bai dace da shi ba saboda bibiyo ba ta hanyar rata dace yanzu misali mutumin da yake so ya je ya mai idan ya kama gaba yayi gaba sai kama hanyar difa har kiyama ta ya je ya mai ba yadda za a yi to komai sai ka biyo hanyar da ta dace shine yace wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu mutun nawa yake nihin alkhairi amma bai dace masa ba wanda ya ishe mu misali hadisin da yake cikin sahihul bukhari hadisin abu burda hadisin da a ranar idi kafin a fita masallacin idi abu burda ibn niyar Allah ya kara masa yadda sai ya sammaku ya yanka layyarsa dabbash wanda ya saya zai layyasi safiya ya sammaku ya yanka ya raba ma makwabtan shi nama kafin a je masallacin idi tun sun yi gaje gaje da nama bayan an gama sallar idi sai ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fada a cikin khutba manzon Allah ya ce duk wanda ya yanka layyarsa bayan gama sallah manzon Allah ya ce shine yayi layya amma duk wanda ya yanka kafin a yi sallah manzon Allah ya ce ya san da cewa nama ne ya gabatar ma iyalinsa ba layya bace Abu Hurda Allah ya kara masa yadda sai ya tashi ya miƙe ya ce ya Rasulullahi ni ku tuntuna an yi an gama ya ce ya Rasulullahi makwabta nake da su talakawa mabukata don haka na yi sammako na yanka layyata don su samu abinda za su kai bakinsu kafin su fita masallaci manzon Allah sai ya ce masa shatu ka shatu lahami dabbar ka da ka yanka manzon Allah ya ce nama ne ba layya bace wannan gaba malaman suka ce tana tabbatar mana kyakkyawar niyya ba ta rikida aiki na bid'a ya zama sunna kyakkyawar niyyar mutum to aiki wanda yake na bid'a baya canzawa ya zamanto wato ibada kaga shi wannan sahabi menene ya kai shi yayi sammako ya yanka layyar shi kyakkyawar niyya to amma da yake bai dace ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sai ya ce masa shatuka shatu lahami dabbar ka da ka yanka manzon Allah ya ce nama ne ba layya bace dan haka duk wanda zai kafa maka hujja da cewa ai wannan taro da muke muna karanta alqur'ani da sirra ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu abubuwa mu da kyakkyawar niyya ne to wannan kyakkyawar niyya ba ta riki da wannan aiki na bid'a ya zamanto ibada a samu lada a gun Allah subhanahu wa ta'ala wannan aiki sunan shi gaban kaikai an gane ko ubangiji ta'ala ko tacicci ke so domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd a wata riwaya man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd duk wanda ya aikata wani aiki ko mun kankantar shi aikin da babu umarnin mu a kansa manzo Allah yace za a watsar masa da aikin shi Allah baya bukata aiki tacicci yake so aikin da aka yi shi da kyakkyawar niyya kuma aka yi shi akan karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa manzo Allah yace masa shatuka shatu lahami wannan dabba taka da ka yanka manzo Allah yace nama ne ba layya bace sai ya ce to ya rasulullahi ina da wani dan gunsuru wanda yake kosashe mai mai sai dai bai shekare ba ya rasulullahi zan iya yanka shi a madadinta manzon Allah ya ce je ka kai an maka rangwame ka yanka amma har kiyama baya halatta wani ya yanka akuya ko dan akuya wanda bai shekare ba a matsayin layya. Sharadin layya da akuya ko dan akuya sai sun cika shekara guda, in suka yi kasa da shekara guda ko an yanka ba layya bace nama ne aka ci. To kaga shi yasa Ibn Mas'ud anan yace musu wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu, wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu, mutun nawa yake nihin alkhairi amma bai dace masa ba. Sai yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama haddathana, yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labari, anna qauman, lalle akwai wasu jama'a, yaqra'una alqur'ana, manzon Allah yace za su ringa karanta alqur'ani, amma la yujawizu taraqiyahu, karatun alqur'anin su baya wuce karankar masu. Lafazin taraki jam'i ne na tarkuwa, idan aka ce tarkuwa shine a Hausa ake kiran shi kashin barawargi, kenan wannan kashi nan shine manzon Allah yace suna karanta alqur'ani amma karatun alqur'anin baya ketare karankar masu, domin aiki na kwarai yakan daukaka zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala. An gane ku? To su kuma aikin bai ma huto ba balantana ya daukaka zuwa ga Allah subhanahu wataala, nan karankar ma baya wucewa. Manzon Allah yace la yujawizu taraqiyahu, karatun alqur'anin su baya wuce karankar masu. Sai yace waymullahi, rantsuwa nake da Ubangiji na, la alla aktharuhum minkum. Ibn Mas'ud yace wallahi mai yuwa mafi yawan su waɗannan mutane da manzon Allah yake faɗa daga cikin ku za a same su. Sun matawalla anhu sai ya juya ya bar su. Iya abinda ya kyautata na zato, mafi yawan waɗannan jama'a da manzon Allah ya faɗa cewa za su zo za su ringa karanta alqur'ani, karatun alqur'anin su baya wuce karankar ma, yace wallahi mai yiwuwa mafi yawan su daga cikin ku za a same su. Sanan Ibn Mas'ud sai ya juya ya bar su. Amr ibn Salima, Allah ya kara masa yadda, yake cewa ra'aina ammata ulaika alhilak, yace wallahi mafi yawan waɗannan jama'a, yace wallahi mun gan su yuda inuna yawman naharawan ma'al khawari, yace suna sukan mu da masu, wato ranar da aka yi wata gwamzawa ana kiranta yawmun naharawan tare da khawarijawa, wanda kuma wannan wato zamanin Aliyu ne Allah ya kara masa yadda, wanda su khawarij wato sun kafirtar da Usman, sun kafirtar da Aliyu, sun kafirtar da mafi yawan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka halitta jinin musulmi da dukiyarsu saboda kawai mummunar fahimta da kirkirar wani abu wanda yake na bid'a ya kai suna yakar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Aliyu Allah ya kara masa yadda ya yake su ya fatattake su, Ubangiji ta'ala ya bashi galaba akan su, ya musu mummunan kisa, wanda kuma wannan ya kasance ne wato a birnin Iraki, ita ce wannan rana ake kiranta wato yawmun naharawan. Shine anan shi Amr ibn Salima yake cewa ra'aina ammata ulaika hilal, yace wallahi mun ga mafi yawan waɗannan jama'a, yuda inuna yawman naharawan ma'al khawari, su ne suke sukan mu suke yakar mu wato a ranan naharawan tare da khawarijawa, wanda kaga bid'a ce wanda take ƴan karama amma sai ta kai su zuwa babbar bid'a, suka halatta jinin musulmi suka ringa yakar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Ibn Mas'ud wato yayi tawakkuin haka cewa mai yiwuwa mafi yawan waɗannan jama'a daga cikin ku za a same su. To sai ga su mafi yawan waɗannan jama'a su ne. To shine anan kenan malam ya zo da wannan hadisi ba dan komai ba, domin tsawatar da mu game da bid'a, wanda fuska ta farko aiki wanda yake na bid'a daidai da misqala zarra baya daukaka zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala, Allah baya karba. duk aikin da aka yi shi ba akan karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan shi kura wanda take abin shekewa domin anan mai manzon Allah ya faɗa game da su khawarija ya qara'una alqur'ana la yujawizu taraqiyahu suna karanta alqur'ani wanda karatun alqur'ani yana daga cikin fiyayyar ibada to amma daidai da karankar musu nan karatun alqur'anin su baya wucewa daidai nan baya wucewa dan haka ai ibnu mas'ud yace ku kirgami agun ayyukanku kyawawan ayyukanku yace na lamunce babu abin da zai tuzarta agun Allah subhanahu wataala to dan haka wannan yana nuna mana kenan aiki na bid'a komin yawan shi Allah subhanahu wataala baya karba sannan abu na biyu wannan hadisi yana ƙara nuna mana cewa aiki na bid'a kar a ga kankantar shi a ce to ai wani abu ne wanda yake bai taka kariya kariya aikin da kare na Hausawa suke cewa dan karen da kare na shi zai tsone maka ido dan hakkin da kare na kana ganin cewa bid'a ce karama to wannan karamar bid'a ita take jan mutun da kai shi zuwa ga babbar bid'a yanzu kaga wannan bid'a ta zikirul jama'i na a zo a taru ana wani zikiri tare wannan shine ya kai su zuwa wannan bid'a bid'ar da ta fitar da su daga cikin addini ya kai suna halatta jinin musulmi da dukiyarsu wanda daman su sababin da yake kai mutum zuwa bid'a sababba ne kamar kusan 4 zuwa 5 da malamai suka ambata wanda abu na farko abin da yake kai mutum zuwa bid'a shine jahilci jahilci duk wanda ya jahilci sunna to zaka same shi dumu-dumu a cikin ayyuka waɗanda suke na bid'a kamar yadda Hausawa suke cewa in baka yi sharan masallaci to ka yi ta kasuwa in har baka fahimci baka nemi sanin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to mutum ya samu kanshi dumu-dumu a cikin aiki wanda yake na bid'a kenan sababin abin da yake haifar da bid'a a cikin jama'a abu na farko shine wato jahilci saboda kasancewar su waɗannan khawarij manzon Allah ya siffanta su cewa daman udasaul asnan wato yara ne waɗanda suna da ƙarancin shekaru sannan kuma kasancewar mutane ne waɗanda su kawai abinda suka ba gaba ibada ibada amma ibadar kuma a jahilci suke yin ta ga yawan sallah ga yawan azumi ga yawan karatun alqur'ani haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta su to amma saboda karancin ilimi jahilci sai suke daukan nusus suke dora su ba a inda suke ba suka kafirtar da musulmi a sababin aikata aiki wanda yake na laifi su a aqidar khawarij in ƙarya kai kafir musulunci in sata mutun yayi ya fita daga musulunci in zina mutun yayi ya fita daga musulunci duk wani babban laifi idan mutun ya aikata to ya bar musulunci kuma sun tafi akan cewa duk wanda ya mutu yana aikata babban laifi makomarsa ita ce wutar jahannama kuma zai dawwama har abada kaga aqidar ahlus sunna wal jamaa aikata babban laifi baya kafirtar da mutum ya fitar da shi daga cikin musulunci matukar mutum bai halatta aikin ba kuma duk wanda ya mutu akan babban laifi ba tare da ya tuba ba to lamarin shi na ga mashi'a na uba zuwa ga ubangiji subhanahu wataala bawa ne na Allah in ya ga dama ya rangwamta masa laifinsa in ya ga dama ya azabtar da shi gwargwadon laifinsa a ƙarshe komin kankantar imaninsa za a fitar da shi daga cikin wuta a kai shi aljanna wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa wanda ayoyi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar amma su abun khawarij in mutun ya mutu akan babban laifi ba tare da ya tuba ba to dan wuta ne kuma zai dawwama a wuta har abada kuma in ka aikata babban laifi ka kafirta kabar musulunci in ka zalunci mutum ka kafirta kabar musulunci to ba komai ba ya kai su zuwa wannan illa jahilci jahilci shine sababin abin da yake yada bid'a a cikin jama'a akwai mutane suka jahilci sunna to babu abinda zai mai gurbin face bid'a. Sababi na biyu wanda yake yada bid'a a cikin jama'a shine son zuciya. Son zuciya saboda su kawari da sauransu tare da jahilcin da suke to akwai son zuciya tare da su. Saboda shi son zuciya in ya mamaye zuciyar mutum shi a ba gaskiya ba yake nema kullun hamar ya kare abin da yake kai shi ne kawai. Shi yasa in kana neman gaskiya to duk wani san rai da duk wani abu tunani mai dashi gefe ka aje. Ya zaman to kai kawai niyyar ka gaskiya kake so ka fahimta. Ba abin da kake kai ba shi kake so ka kare. To dan haka shine sababi na biyu son zuciya shine daga cikin sababban da suke haifar da bid'a a cikin jama'a. Abu na uku wato shine wato san alkhairi da fatar alkhairi kuma amma tare da jahilci. Mutum ya zamanto yana da kwaɗayin aikata alkhairi amma kuma tare da jahilci. Duk kwaɗan alkhairin ka bai dace ba kai gaban kanka ka aikata wani abu ba tare da ka tambayi malamai ka san menene hukuncin Allah akan abu. Kaga su waɗannan jama'a menene ya kai su zuwa wannan da'ira da suka yi suke zikirul jama'i na cewa ku yi tasbihi sau dari, ku yi kabbara sau dari, ku yi halala sau dari. Jahilci ne ya kai su inda a ce sun fahimci karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su gane cewa wannan aiki nasu bid'a ne. Saboda shi mumini iya abin da yake wajibi a kan shi biyayya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karan yayi ya dora sahabban shi akai shine mai kyau. Abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bari da sahabban shi suka bari shine mara kyau. In ka dauki wannan kaida ka wadatu da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta duk abinda manzon Allah ya bari yaki kuma tare da cewa babu wani abu da zai hana shi yin abu to wannan ka dauke shi cewa abu ne wanda yake mara kyau. Shi yasa nihin alkhairi tare da jahilci to shine sababin abin da yake haifar da bid'a. Dan haka Ibn Mas'ud yace wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Mutun nawa yake nihin alkhairi amma bai dace masa ba. Sababi na hudu shine wato alghulu wuce makadi da rawa zurfafawa wuce gona da iri. Mutun ya wuce iya iyakar da aka ajje shi to wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake kai mutum zuwa bid'a. Domin su ma'abuta waɗannan da'ira kaga sun zurfafa ne sun wuce iyaka a cikin zikiri suka zurfafa ga iya abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu. Akwai azkar na bayan sallah, akwai zikirin safi da yamma da sauransu. In ma kai mai kokarin zikiri ne to iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu ka zauna kai zikirin ka. Amma na maganar ku zo ku kirkira wani abu har ku bashi wani adadi a zo a ce ayi sau dari ayi kaza sau dari an tara wasu tsakonkoni da sauransu. To kaga wannan zurfafawa ne wuce iyaka ne wanda wannan wuce iyakar ita ta kai su zuwa ga wannan bid'a. Don haka waɗannan su ne sabubban abin da suke haifar da bid'a wato a cikin jama'a. Kuma wannan hadisi yana tabbatar da mu cewa mutum ya kiyaye aiki na bid'a ko mun kaɗanke shi wal iyazu billahi shi ne zai kai shi zuwa babbar bid'a wanda a ƙarshe za ta iya fitar da mutum daga cikin musulunci. Shi ne malam yake cewa haza akiru ma ta yassara, wannan shi ne ƙarshen abin da ya sauƙaƙa wato na wannan littafi wanda ke bayani game da fadala ta musulunci. Shi wannan hadisi hadis ala Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta shi a cikin silsila as-sahiha, dan haka asar ne wanda yake ingantacce. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata insha Allah kenan darasi mai zuwa za mu sanya sabon littafi shi ma dai yana cikin wannan littafi jami'u mutunin tauhidi wal aqida. Kenan littafin da za mu sa insha Allah shine lum'atu li itiqad al-hadi ila sabilir rashad na Abu Muhammad shine Abdullahi ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Qudama al-Maqdisi. Insha Allah kenan shine za a ci gaba da shi sati mai zuwa. Da fatan abinda muka fada daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.